بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 ga watan hudu a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara 1441 wanda yazo daidai da 24 ga watan 12 a Gregorian calendar 2019 wannan shine kasar dinmu na uku daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al-wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na doctor al-allama abdul azim al-badawi Allah madaukakin sarki ya kai haske da rahama a kabarin shi Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus idan jama'ar musulmi basu manta ba malan ya dauko yana mana bayani dangane da tsarin da ya bi wajen rubuta wannan littafi a muqaddima ta biyu da muka fara karantawa yayi magana dangane da ainihin wato daraja da take cikin karanta ayoyin Allah da kuma karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azaqulu hukuncen fiqhu a cikin su da kuma albarkar da ke cikin haka a inda har ya daure maganar sa da wani baiti na wani daga cikin manyan malamai da yake cewa idza ma'tazzu ilmin bi ilmin fa ahlul fiqhi awla bi i'tizazi فكم طيب يفوه ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازي yake cewa idza ma atazzazu ilmin idan wani ma'abocin ilimi ya samu wata daukaka ya samu wata daraja bi ilmin saboda yana da wani ilimi da Allah ya masa to fa ahlul fiqhi awla bi ikizazi wato masu fahimtar ayoyi da hadisai su fito da hukunci a ciki na fiqhu sune suka fi cancanta da wannan girma da wannan daraja da wannan albarka sai ce fa kam ibn yafuhu wala ka miskin nawa ne daga cikin nau'ukan turare yake baza kanshi amma bai kai kanshin turaren almiski ba bi ma'ana nawa ne cikin manyan malamai wanda suke baza karatuttuka da ilimi amma darajar su bata kai malaman da suke zaqulo hukunce a cikin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ina fata an gane inda baitu suka hadu ko wa kam tayrin kuma nawa ne cikin tsuntsaye ya diru yake tahi sama amma wala kabazi bai kai kamar mikiya ko kuma kamar shahu ba ma'ana sauran tsuntsaye duk suna iya tahi sama amma shi shahu har ma yakan dauki abu ya tahi da hi sama kuma yayi wasu abubuwa waɗanda za su baka mamaki wanda ba kowanne tsuntsu yake iya aiwatar da shi a cikin samaniya ba to shi ma dai kamar maganan ne nawa ne cikin malamai suke baza karatuttuka da ilimi amma ba su kai malaman fahimtar ayoyi da kuma fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan baitukan akan su muka kwana sai lokaci ya kure mana to kafin mu ci gaba akwai yan wasu gyare-gyare guda uku zuwa guda hudu Allah ya saka wa babban malaminmu malam Musa Adam mai hula shi ya tsinka yadda ni waɗannan gyare-gyare dan haka zan ambata su kamar haka na farko a can shafi na 20 na bayatan akwai inda nazo nake bayani akan wadhalika fi fiqhil jihadi wal maghazi sai nace wasairi to asali ba wasairi bane wasiyar ne asair tafiye-tafiye asiyar kuma sirori ma'ana tarihi wannan ilimi yana aiki wajen tace da kuma tantance tarihi ina fata an fahimta to sai baki na ya kubuce yace wasair alhalin wasiyar ne malam ya tsinka yadda ni Allah ya saka mishi da alkhairi sannan sai akwai kalma da nazo da nake magana akan malam yana magana akan wannan fiqhu ko wannan ainihin wato ilimi yana magana akan abin da ya shafi saye da sayarwa min bai'in wa shira'in wa khiyarin wa riba wa sarf to na fassara waɗancan kalmomi kusan guda uku amma wa sarf sai na manta na tsallake ban fassara ta ba wanda ma'anata shine wato canji, wato wannan ilimi yana karantar da mu yadda zamu canjin kuɗi tsakanin dala da ainihin wato euro ko tsakanin dala da ainihin wato naira ko tsakanin dala da ainihin wato menene a riyal ko wani a makamancin haka ko dirhami to shine wasarf wato canje canje sai kalma ta uku wanda ita ma a da nazo sai ta shiga cikin rugun tsumin magana na manta ban fassara ta ba mallan ya tsinka yadda ni shine can kusa da ƙarhe yace wa yuhitu bima bimada muhafazati alislami ala daruriyatil hayati almashmula bismil jinayati kalmar aljinayat can ƙarhe satara ta ƙarhe can ƙasa to aljinayat ana nufin raunuka wato wannan fiqhu ko wannan karatu zai karantar da mu abin da ya shafi wato yadda ake yin kisasi na raunuka in wane ya ji wa wane ciwo a ainihin wato himma ji masa ciwo gurgurdan abin da ya ji masa ainihin wato ciwo ina fata an fahimta waɗannan su ne kalmomi da malin ya tsinka yadda mu muna addu'a Allah ya biya shi da jannatul firdausi a muna masu neman taimako da agajin Allah sai mu ce walamma kanati shari'atu lokacin da ya zamanto ita shari'ar musulunci kulluha gaba ɗayan shari'ar musulunci tarji'u ila qaulin wahidin tana komawa ne zuwa ga magana kwaya ɗaya fi furu'iha a cikin rassanta wato in aka zo bangaren abin da ya shafi fahimtar rassa da kuma tushenta idan ka dawo ga baki daya zata tattaru ne ta koma kan magana kwaya daya ina fata an fahimta fi furu'iha a cikin abin da ya shafi furu'i wato rassanta na fiqhu da rassanta na fahimta wa in kathuran khilafu koda ku a ce sabani ya yawaita to daga ƙarshe dai akan samu marji'i akan samu abin da shine za a dogara a kayinsa malam wane yace kaza malam wane yace kaza malam wane yace kaza amma daga ƙarshe dai sai an samu menene abin da shari'a tace shine asalin wanda za a doro a kai an gane magana da kyau ko kama annaha fi usuliha kadhalika kamar yadda a tushen ta ma ita shari'ar haka al'amarin yake yadda yake a cikin rassanta na fiqhu to haka a cikin usul din ta tushen ta da ainihin wato yanayin mabubbugarta to haka take a cikin tsarin ta wala yasluhu fiha ghairu zalika kuma ba abin da yake gyara shari'ar musulunci yake dora ta akan tsarin da Allah ya yadda da shi in ba wannan din ba wad dalilu alaihi umurun dalilin mu akan cewa lalle shari'a koda an samu sabani to dole a dawo kan abin da yake hine rajihi shine abin da malamai suka yarda suka amince al'amura ne kamar haka wanda zamu ainihin wato karanto su ahaduha daga cikin al'amuran na farko adillatul qur'an qur'ani yana nuna mana dole ne a dawo a bar sabani a dawo a hadu akan abin da yake shine gaskiya min zalika qauluhu ta'ala daga cikin wannan muka samu fadin sa subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya cikin wani al'amari farudduhu ila Allahi war rasuli to ku maida shi na'am walau kana min indi ghairi Allahi to babu gude da nawa da naku ba eh kwarai da gaske eh babu gode da nawa da naku ba to abu mafi sauki eh amma dai abu mafi sauki gara mai amfani da bugun da yake shine ga magari wannan bugun nawa lalle ba haka yazo ba naziru da komin daya alwajiz ina yana cikin mota ina abdullahi anka sabon da ka baka nan da ko eh ina abdullahi anka gode akwai daya alwajiz ina dauko shi wacce aya ne tace walau kana min indi ghairi Allahi ku wato inda a ce alqur'ani daga gurin wani Allah yake Allah ya ce la wajadu fihi ikhtilafan kathira to da an samu sabani mai yawa a cikin sa ina fata an fahimci magana to kaga sai wannan aya sai ta nuna mana kenan Allah yana yaban sabani ne ko yana zargin shi yana zargin sabani ne shi yasa yace da a ce shi wannan littafi ba daga gurin Allah yake ba to da an samu menene a ciki da yawa sabani amma da ya zamanto daga gurin Allah yake sai ya zamanto babu menene babu sabani to sai malamai suka ce kaga maganar da ake cewa wai ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ne wannan maganar babu ita kwata kwata saboda inda a ce sabani rahama ne Allah zai zarge shi a cikin alqur'ani ba zai zarge shi ba da haka Allah ya ce da a ce qur'anin nan ko da a ce wannan littafi ko da a ce wannan addini daga gurin wani yake ba Allah ba la wajadu fi ikhtilafan kathira da an samu sabani mai dumbin yawa a cikin sa ina fata an fahimci magana to amma da ya zamto ainihin wato daga gurin Allah yake ba daga gurin kowa ba sai Allah ya cire sabani kenan sai ya nuna a cikin shari'a babu menene babu sabani abinda muke fada ba mun ce ba za a yi sabani bane ina fata a fahimci maganar mu da kyau amma in an samu sabani to ana da daidai ina daidai din take tana cikin alqur'ani ina daidai din take tana cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a karkashin wannan bai kamata sabani ya zamanto yayi tasiri wajen rarraba kan al'umma ba ko kuma yayi tasiri wajen a ajje wani abu na shari'a a ji a dauki maganar wana saboda wai ya saba da wana ba kuma abinda kullum muke fada shine shi wannan sabani da kake ganin sa yana da bambanci da sabanin mu na yau su zamanin su mutun zaka ga ya saba da wana ne da wana saboda hadisin da yazo akan mas'alar bai same shi ba baya bayan mota to to ba nu wannan kawai an gane maganar da kyau ko to wannan shi yake nuna mana ainihin wato sabani ba hujja bace naka ci gaba da yin abin da kake so wai da nufin cewa an samu sabani wani ya tafi kan kaza wani ya tafi kan kaza dan haka kai ma ka tafi akan nawa ne wannan ba daidai bane Allah ya shiryar da mu to dan haka ainihin wato yake cewa a walau kana min inda ghairillahi da a ce daga gurin wani Allah yake la wajadu fi ikhtilafan kathira to da an samu sabani mai yawa malan sai yace fa nafa an yaqa fi ikhtilaful battata wannan aya sai ta nuna ta kore wani sabani wanda yake da ake ikirarin sa cewa akwai shi walau kana fihi ma yaqtabi qawlain mukhtalifain ko da yake wannan magana ta nuna kan cewa ainihin wato akwai yiwuwar a samu maganganu guda biyu wanda suke saba wa juna amma fa lam yasduq alaihi hadha alkalam ala halin wannan baya gaskata wannan magana ta cewa ya zamto akwai sabani a bisa wannan hali wa fil qur'an yazo kuma har ilau a cikin alqur'ani mai girma a subhanahu wa ta'ala yake to fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya cikin wani lamari farudduhu ila Allah war rasuli kumai da hi zuwa ga Allah ko manzon Allah kenan idan an samu jayayya me ake nufi da jayayya shine sabani wani ya ce kaza ni na ce kaza walan wani ya ce kaza ni na ce kaza to a ina amsar mu take gaba daya a gurin Allah shine farudduhu ila Allah to a gurin Allah sama za mu tafi gurin Allah mu nemo amsa ina za mu tafi kenan qur'ani gurin manzon Allah Madina za mu je mu shiga kabarin shi ina za mu tafi kenan hadisan sa to sai wannan ya nuna duk wani sabani na duniya akwai amsar sa a ina a qur'ani akwai amsar sa a ina a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kuna fahimtar maganar da kike ko shine farudduhu ila Allah war rasul in kuntum amantum billahi ko in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir an gara maganar da kike ko wa hadhihi al ayatu malan yace kaga wannan aya sarihatun fi raf'in niza'i karara ne tana nuna an dauke wani jayayya wal ikhtilafu da duk wani sabani fa innahu radda al mutanazi'ina ila shari'a domin ayar ta mayar da masu jayayya zuwa ga ina zuwa ga shari'a zuwa ga Allah da manzansa walaysa zalika illa litartafi al ikhtilafu kuma ba an maida su zuwa ga Allah ko manzansa ko shari'a bane sai dan a dage menene sabanin da ya shiga tsakanin su wala yartafi al ikhtilafu illa birruju'i ila shay'in wahid kuma bai yuwa a dauke sabani tsakanin mutane sai an koma zuwa ga abu kwaya nawa kwaya daya in aka ce wani yayi kudu wani yayi gabar to sun saba amma idan ɗaya dawo ya bi na gabar ko na gabar ya dawo ya bi na kudu sun yi me sun hadu guri daya da haka in wani yace halal wani yace haram to sun saba amma idan wanda yace halal ya hakura ya dawo ya bi wanda yace haram to an samu haduwar kai ko in wani yace sunna wani yace bid'a to an saba amma idan wanda yace sunna ne sai ya hakura ya gane cewa dalilin wanda yace bid'an nan yafi nasa karfi ya dawo ya bi shi shikenan an hadu ina fata kun fahimci magana saboda haka ba lazimi bane a ce ba za a samu sabani ba amma duk wani sabani da ka sani yana da amsa a Qur'ani kuma yana da amsa a ina a hadisin manzon Allah ko dai ka samu amsar sa a Qur'ani ko kuma ka samu amsar sa a hadisi ko kuma ka samu amsar sa a cikin Qur'ani da hadisi gabaki daya jama'a kun fahimci maganar da kike ko to wannan shine iz domin kuwa law kana fihi ma yaqtadi al-ikhtilaf da a ce a cikin wannan aya akwai abin da yake hukunta ayi sabani lam yakun fir ruju'i ilayhi rafu'u tanazu'in to bada ba zai zamanto ainihin wato cikin komawa gare shi akwai dauke ainihin wato jayayya ba wa hadha batilun dan haka wannan bataccen abu ne a ce wai akwai ainihin wato sabani a cikin al'umma bayan ga nasoshi suna nuna cewa ga yadda za a yi da matsalolin wa qala ta'ala Allah ya sake fada a cikin wata aya yace wala takunu kal ladina tafarraqu kar ku zamanto kamar wadanda suka menene suka rarraba ko wahtalafu suka samu menene sabani yanzu Allah ya hana mu me kenan a cikin wannan aya ya hana mu sabani ina so ku dinga fahimtar maganganun da kyau Allah ya hana mu me a cikin wannan aya ya hana mu sabani sai mana ishara ma da cewa masu sabani su ne suke da matsala a cikin al'amuran aqidarsu da tauhidinsu da sulukinsu da ibadojinsu Allah ma ya hana mu kar mu zama kamar su wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabu wannan kungiya kaza wannan izala kaza wannan dariqa kaza wannan wane ne kaza ku dawo ku ba Allah ku bi manzon Allah ku tsaya kan ayoyin alqur'ani ku tsaya kan menene hadisan manzon Allah yau inda kowa zai ajiye tunaninsa da fahimtarsa ya tsaya jam akan iya abinda Allah ya dora mu akai da iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan sa za a samu sabani tsakanin mu ba za a samu ba shi yasa kake ga kasashen duniya waɗanda Allah ya taimake su suke kan tsari na addini ba su da irin turka-turkar da muke da ita a Najeriya yanzu idan ka dauki kasar mamlakatul arabiyyatus saudiya suna da mahada ba mahadar kasar ba kadai mahada ta duniya sai dai kawai ka butulce ka kibin su amma dai suna da wata mahada lajnatud da'imati wal buhuthil ilmiyyati wal ifta wato committee ne aka hada na duniya ba iya malaman saudiya bane kadai akwai wadanda suka fito daga Algeria akwai wanda suka fito daga Masar akwai wanda suka fito daga Iraki akwai wanda suka fito daga ina daga Yemen daga ina ne manyan malamai jigajigai na musulunci aka tattara aka ba su kujeru na fatawa duk shekara suke zama su dubi mas'aloli wadanda suke tasowa al'ummar musulmi na zamani wanne sikelin ayoyi za a dora su akai wanne sikelin hadisi za a dora su akai a fitar da fatawar halalci ko haramci ina fata kun fahimci magana saboda duniya kullun ci gaba take kullun sabbin abubuwa ne suke menene suke fitowa harkokin kasuwanci harkokin saye da sayarwa harkokin ibadoji harkokin tafiye-tafiye harkokin kaza to ya za a yi da waɗannan matsaloli mutum ne zai ce maka to Allah gafarta mana yanzu kasuwanci ne muke yi amma akan internet wane buga maka waya ya ce maka to zai turo maka nambobi kaza tura mun kuɗi za mu sa a cikin wani kamfani za a yi cinikayya da shi da kasuwanci na tsawon wata biyu wata uku in an gama za a turo ma kuɗin ka sannan da ribar da aka samu me ya halaccin wannan kasuwancin ga hadisan manzon Allah da suka nuna bai'u ma lam tarahu sayan ko sayar da abin da baka ganshi da idonka ba ina fata an fahimta ga wannan hadisi da yake cewa yadan biyadin ko hannu da hannu ka bani in baka bani kaya in baka kudin kaya to ya zami da irin waɗannan matsaloli idan sun taso sune irin waɗannan malamai Allah ya ba su basira mala da ilimi mai albarka ta yadda suke zama suke kwankwatse irin waɗannan matsaloli sai a fitar da mujalladi guda tambaya ne wane ya turo daga ƙasa kaza tambaya ne wane ya turo daga ƙasa kaza tambaya mallan ya wari ya turo da nambobin tambaya da amsoshin malaman da suka bayar haka ake fitar da duk ƙarshen shekara sai an fitar da sabon littafi na fatawoyin manya-manyan malaman duniya akan matsaloli na addini da rayuwa da kasuwanci da harkokin zamantakewar yau da gobe duk wannan meye dalili saboda a tsaida mutane kar a bar su su saba in an bar ku kowa ya kawo fatawarsa to sabani za a yi haka ne ko ba haka ba amma tunda akwai malamai waɗanda Allah ya ba su abin to sai su hadu sai su fitar da matsalolin sai su bazo wa duniya cewa to abu kaza da aka yi tambaya ga hukuncin sa ko ma a wace ƙasa kake to ka dauki wannan fatawa kai aiki da ita da izinin Allah Allah ya saka musu da alkhairi saboda haka sabani matsala ce jama'a kowa idan ya tsaya ya nutso akan duk abin da yake kai dayan biyu ne imma dai ka samu dalilin da yake nuna ka ci gaba daidai ne imma kuma ba a samu dalili ba a ce maka wannan abin bid'a ne ko ba daidai bane ka hakura ka daina shikenan kawai babu na ukun su Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa wala takunu kalladhina tafarraqu Allah ya ce kar ku zamanto kamar waɗanda suka rarrabu wahtalafu suka samu sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan kuwa ga hujjoji sun zo musu karara menene hujjojin sune ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal bayyinatu abinda ake nufi da al bayyinatu din nan da aka ce bayan hujjoji sun zo musu hiya shari'atu ita ce shari'ar musulunci abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah ya ce falawla annaha la taqata bil ikhtilafa ba dan cewa ita din nan tana hukunta sabani ba wala taqbalu hul battata kuma ba ta karbar sabanin ba lama qila lahum da ba a ce musu min ba'adi kaza bayan kaza ba inda a ce an bar kowa yayi fahimtar sa da ba a ce musu bayan hujja ta zo ba kaga kenan tunda hujja ta zo yanzu babu menene sabani babu ikhtilafi babu tafarruqi amma da a ce hujja bata zo ba to kowa sai ya kama abin da ya jiya masa jama'a kun fahimci maganar da kyau ko wala kana lahum fiha ablagul udhr kuma da sai zamanto suna da uzuri wanda yake mafi isa wa hadha ghayr sahihin dan haka wannan ba abu ne ingantacce ba na cewa a saba fa shari'atu ita dai shari'a da kake ganin ta laqtilafa fiha babu sabani a cikin ta gaba daya babu sabani a cikin shari'a jama'a kuna fahimtar maganar da kike ko duk abin da aka ce an saba idan ka bi diddigi zaka samu waɗanda suka ce kaza ne sune suke kan daidai wasu kawai sun ce basu yadda bane saboda basu yadda ba kawai babu hujja babu dalili to kaga wanda suka ce basu yadda ba babu hujja da wanda suka ce su sun yadda ga hujja da Allah su waye suke kan daidai wanda suka ce sun yadda suke da hujja to a karkashin wannan ba za a ce an yi sabani ba sai dai a ce wani yayi tawaye ya ki yadda da abin da shari'a ta ce inda ake bagana cewa an yi sabani jama'a yawanci ma inda malamai suka saba abubuwa ne waɗanda karara ba a samu nassi akan halaccin su ko haramcin su ba ba a samu nassi karara da yake nuna ayi ko a bari ba to anan ne sai kowa ya tafi Qur'ani yana lemo ina zai dogara da wata aya zai dogara da za ta goyi bayan shi akan cewa ayi kaza ina zai samu hadisin da zai goyi bayan shi a cikin akan cewa kar ayi kaza to a karkashin haka tunda ba nassi karara da ya bayyana eh ko a'a to sai a samu wasu malamai sun ce gabar wasu malamai sun ce ina ne yamma to anan ne ake cewa to daga nan tunda ba nassin da ya nuna kaza to idan ka dauki kaulin wani kace kai amfani da shi tunda shi ma ba nassi ya dogara ba fatawa ce ba kai kuskure ba haka shi ma wani in ya dauki maganar wani tunda shi ma ba nassi bane fatawa ya bayar gargadan fahimtar sa bai yi kuskure ba amma ba kuma waɗannan matsalolin sune nadiran jiddar sune kadan a cikin shari'ar musulunci saboda me saboda in aka ce sabani yana da yawa a cikin alqur'ani jama'a aka ce sabani yana da yawa cikin hadisai shin me hikimar Allah ma na turo mana alqur'ani jama'a kun fahimci me nake nufi wato kenan addinin mu bahi da tsari komai akwai sabani a ciki bayan kuma Allah baya son sabanin nan bayan Allah ya turo mana qur'anin nan dan ya hada kanmu
ya turo mana manzon nan dan ya hada kanmu kuma a ce abubuwa mafi yawa an samu sabani
to babu hikima cikin turo alqur'ani kenan
hikimar turo alqur'ani da manzon Allah shine dan al'ummar musulunci ta hadu akan kalma daya akan abu daya akan alqibla daya addini daya Allah daya qur'ani daya annabi daya abotawa Allah daya kuma a lokaci daya a bisa tsari guda daya an gane maganar da kike ku kada wani ya balle ya ce yayi na kowa yazo a tafi akan tsari wanda yake wanda Allah ya game mu gaba daya a ci to wannan shine hikimar shari'a in ku aka ce ba wannan hikimar to menene dalilin aiko qur'ani menene dalilin aiko hadisan menene dalilin aiko manzan jama'a kuna fahimta na da kike ku Allah ya shiryar da ku wal ayatu malam yace su dai ayoyi fi zammil ikhtilafi a cikin zargin sabani wal amru bir ruju'i ila shari'a da kuma ayoyin da suke umarni akan a dawo zuwa ga shari'a kafiratun suna da dimbin yawa jama'a kun fahimci maganar da kike ku ma'ana ba iya wadannan bane kulluha qati'atun dukkan su suna yanke hukunci cewa fi annaha lakhtilafa fi hakan cewa babu sabani a cikin shari'ar musulunci wa inna ma hiya ala ma'khadhin wahidin wa qawlin wahidin suna nuna mana cewa shari'a tana nan akan marika kwaya daya da kuma magana kwaya daya qala al-muzani sahibu shafi'i al-imamu al-muzani wani dalibi ne daga cikin manyan manyan daliban imamu shafi'i yake cewa dhamma Allahu al-ikhtilafa Allah ya zargi sabani wa amara indahu birruju'i ila al-kitabi was-sunnah kuma a gurin da Allah ya zargi sabanin atake umarni da a dawo zuwa ga alqur'ani a dawo zuwa ga menene hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to akwai zamu shiga nabi kafin mu shiga ku dan rufe littafin ku kadan ga wani karin guzuri dangane da wannan mas'ala da nake karanta mana wanda Allah ya ji kan Muhammad Nasiruddin Albani ya dan tattauna ta a cikin littafin sa ahkam abin nan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa bid'uha dan mu kara gane cewa Allah bai yadda da wannan sabanin da ake ikirari ba abin da yasa jama'a nake kara yi mana sharar fage akan wannan mas'aloli na ga ya muku wannan littafi shi direct ne kawai ba bata lokaci ba za ka bata mishi lokaci ba menene kaza zai ce ma kaza ne meye dalilin sa sai ya kawo maka aya meye dalilin sa sai ya kawo maka hadisi to karhe karatu yayi karatu sai wani yazo yana cewa to ai a fikihu malam an ce kaza a'a an ce kaza to shine wannan kaza da kaza da kaza din muke so din mu yanke su gabaki daya an gane maganar da kike ku ya zamto tuntuni dama mun dora ka akan cewa mu ga irin kalar karatun da zamu shi yasa muke ta wannan bayanin muna nanatawa saboda a fahince mu kware da gaske a wannan littafi na gaba na a shafi na 58 zuwa shafi na 59 zan karanta ka dan daga ciki wanda yake da littafin ko a gida sai zai duba yazo yana magana ne akan shubuhatun wa jawabuha wato shubuhohi da ake kawo akan cewa wai ba za a bi qur'ani tsantsa ba ba za a bi hadisi tsantsa ba saboda akwai sabanin malamai ya za a yi da abin da malamai suka saba a kai to shine malam albani ya dauki dogon jawabi yake yi a wannan gaba amma za mu karanta kadan ne daga ciki yace qala ba'dhum wasu daga cikin shafin malamai suka ce la shakka anna ruju'a ila hadiyyi nabiyyina sallallahu alaihi wa sallama babu shakka akan cewa lalle dawowa zuwa ga shiriyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fi shu'uni dinina a cikin sha'anin addinin mu amrun wajibun al'amari ne dole ga date mai in taqita sha masa wasu malamai suka faɗi haka la siyama fi ma kana minha ibadatun mahdatun la mahala lirra'i wal ijtihadi fiha musamman ma cikin abin da yake ibada ne tsantsa wanda babu wata makawa ko babu wani fili da ra'ayi zai higo ciki ko kuma ijtihadin wani malami zai higo ciki suka ce in dai abin da ya shafi ibadoji ne ko aqida ko tauhidi babu maganar a ce za a kawo sabani duk abin da Allah ya ce ayi to akwai dalili akwai hujja akwai inda Allah ya ce din ko akwai inda manzon Allah ya ce duk abin da Allah ya ce kar ayi to idan ku ka nemi Qur'ani zai ga maka yadda akai aka ce kar ayi in baka samu ba tafi hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai ga maka yadda aka ce kar ayi li'annaha tawqifiyya domin su al'amuran ibada tauqifiya ne. Menene tauqifiya? Shine sai Allah ya ce ayi din kuma ya faɗi yadda za a yi, sai annabi ya ce ayi din kuma ya faɗi yadda za a yi. Da wannan ne muka ce duk wani salati da kaji a duniya in ba salati Ibrahimi ba, wannan salatin faukau ata faukau ba salatin sunnar manzon Allah bane. Me dalili? Saboda salati na annabi amrin ne tauqifiyun, al'amari ne wanda sai annabi ya faɗi yadda za a bar salati. Dan haka duk iya larabcinka, duk iya kokarinka, duk karatunka, duk iliminka, duk zaurancanka da habaicinka na larabci, baka isa ka tsaro wata magana. Ina fata kun fahimci magana. Ka zo ka ce a dinga yi wa annabi salati da waɗannan kalmomin ba. Idan ka kawo wannan sai mu ce daga ina ka samu? Ka ce to ai yaban annabi ne, ai jinjinawa annabi ne, ai kamba ma annabi ne, ai gwada annabi ne, ai take wa annabi ne. Sai mu ce gaskiya ne, Allah ya saka da take da gwada annabi da kai. Amma ka sani salatin annabi amrun ne tauqifiyyu, al'amari ne wanda sai shi annabin ne kadai zai faɗi cewa ga yadda za a mar salati. Yasa hadisi ya tabbata a Bukhari, Allah madaukakin sarki ya saka wa sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, suka zo suka samu manzon Allah suka ce arafna kaifa nusallimu alayka, mun sanya zami maka sallama saboda ka karantar da mu. Ina fata kun fahimci magana. Wala na arifu kaifa nusalli alayka, amma ba mu san yanda zami maka salati ba. Sahabban nan ba Qurayshawa bane jama'a, akwai wani zaurance da larabci wanda basu iya ba? Babu. Amma me yasa basu tsara salatin suka ce ga yadda za su yi ba? Sai suka zo suka tambayi manzon Allah ya gaya musu yadda za a yi salatin. Sai annabi ya ce faqulu, ga yadda za ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Annabi ya faɗi nau'ukan salati kusan akalla kwaya hudu, wanda wani akwai fil alamin, wani babu fil alamin a ciki. An gane maganar da kike ko? Yace to haka za mu salati, za ku yi salati gare ni. To sai malamai suka ce duk wani nau'in salati da ka zo da he in ba irin wannan na manzon Allah ba, to ba za a karba ba. Saboda al'amari ne tauqifi. To haka to duk wata ibada da ka sani al'amari ne tauqifi, annabi ne kadai yake da ta cewa, ko Allah ne kadai yake da ta cewa ga yadda za a yi ta. Jama'a kuna fahimta? To tunda su kadai suke da ta cewa, to babu yadda za a yi wani ya shigo ya ce ga yadda za a yi kuma a karbi maganar shi. Jama'a ku dinga fahimtar maganar da kyau. Allah ya shiryar da mu. Ka salati masalan yace kamar misali sallah. Sallah amri ne tauqifi, domin Allah ne yace a yi ta. Annabi yace a yi ta, don haka duk abin da ka kawo a sallah wanda Allah bai ce a yi ba, annabi bai ce a yi ba, to ba za a yi ba. Me dalili? Saboda al'amari ne tauqifi. Ina fata an fahimta. Walakinna la nakadu nasma'u ahadan min al-mashayikh al-mutaqallidina ya'muru bidhalika. Amma tare da haka malam Albani yace bamu kasance muna jin wasu daga cikin malamai suna umarni da abu Allah ko annabi tsantsa akan abin da suka ce cikin ibada ba. Bal najiduhum yuqirruna al-ikhtilafa. Sau da yawa ma ji muke suna tabbatar da cewa dole ayi sabani. Wa yaz'umuna annahu annahu tawsi'atun 'ala al-umma, kuma suna cewa wai hi sabanin ai wannan wata yalwa ce mata al'umma. Ina ma'anar yalwa? Shine in ka ji kaza bai maka ba, kawai ka tafi ka je ka dauko wani kaza. Ina fata kun fahimci magana. Kaga kenan kamar an fadada kenan, har haka suke cewa dangane da sabani. Wa yahtajuna 'ala dhalika bi hadisin, kuma suna kafa hujja akan cewa wai hi sabani ma wata yalwa ce, wata falala ce. Suna kafa hujja da wani hadisi dalama karraruhu fi mithli hadhihi almunasaba. Sau da yawa idan sun zo suka maimaita wannan hadisin a irin wannan dalilan ko a irin wannan munasaba. An gane magana da kyau ko? Radina bihi ala ansari sunna, suna masu mai da martani akan malaman sunna wanda suke cewa ba sabani. To sukan dauki wannan hadisin ya zamto musu bulala akan cewa wai ai sabani abin yi ne ko abin so ne. Wannan hadisi ne yace ikhtilafi ummati rahama, wai annabi ya ce sabanin al'umma ta rahama ne. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? Wannan hadisin da kuke ji duk wani wanda yace a dinga sabani, to yana kafa hujja ne da wannan hadisi. Fa yabdu lana, to mu dai malaman hadisi inji Muhammad Nasiruddin Albani yace ya bayyana gare mu anna hadhal hadisa yukhalifu al-manhaj alladhi tad'u ilayhi ko nad'u ilayhi. wannan hadisin ya saba wa manhajin da shari'a take kiran mutane zuwa gare shi wa allaftu kitabaka haza wa ghairihi alayhi ko wa allafta kitabaka haza wa ghairihi alayhi da kuma wannan littafi da ka rubuta da wasu littafai akan sa fama qauluka fi hadal hadis har ma zaka ji malamai suna cewa menene hujjarka akan wannan hadisi na cewa annabi ya ce sabanin al'umma ta rahama ne malam albani ya ce wal jawabu min wajhaini zan bada amsa ta fuskoki guda biyu akan wannan hadisi al awwal magana ta farko annal hadisa la yasihu na farko dai hadisin gaba ɗaya rubabbe ne bai inganta ba bal huwa batilun la asla lahu hadisi ma akan cewa annabi ya ce sabanin al'umma ta rahama ne wato hadisi ne bacacce wanda ba shi da asali qala al allamatu subuki babban malami mai suna al allama as-subuki yace lam aqif lahu ala sadadin sahihin nabi hadisin nan ban same shi da sanadi ingantacce ba imam shafi'i kuma yana cewa al isnadu min ad-dini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a shi isnadi asalin sa addini ne ma'anar isnadi hi ne wane ya karbo daga sahabi wane kuma ya karbo daga annabi Muhammad bin wannan jeren giyar a tabbatar da maganar ta zo yadda aka fade ta kuma waɗanda suka rawaito ta babu makaryaci ba wanda ba shi da karfin hadda babu watsala tashi zuzi babu illa babu kaza to wannan imamu shafi yace addini ne a yi bincike a gano isnadin magana daga manzon Allah yace ba dan isnadi ba da kowa sai ya shagwata ya kai markaro yace mana manzon Allah yace haka ne ko ba haka ba amma da ke an san ana bin diddigi a gano gaskiyar magana ko rahinta sai kowa ya kama bakin sa jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka yace ainihin wato na bi wannan hadisi inji imamu subiki yace ban ainihin wato ga sanadin sa ingantacce ba wala da'ifun kai ko da da'ifun sanadi kaga hadisin kawai wurgo shi akai jama'a sanadin da'ifi ma a samu mazajin da suka kawo hadisin wanda da'ifai ne babu ma da'ifan gaba daya inji imamu subiki kawai cewa akai annabi ya ce kaza kawai in ka ritsa wanda ya faɗi magana kace ba ni isnadin hadisin daga wani aka samu daga manzon Allah ba zai gaya maka ba ko ba shi da littafi ko kwade wanda zai ce maka ga inda aka samu isnadin jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to kuma koda hadisi yana da isnadi sai an bincike isnadin an gane ingancin sa sannan a dawo kan matanin shine can mun karanta ayoyi domin akan gane da'ifancin hadisi daga yadda yake cin karo da abinda Qur'ani yace ko abinda Annabi ya faɗa a wani guri misali yanzu zan muku akan wannan hadisin dazu mun karanta ayoyi Allah yana cewa wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu kar ku zamanto kamar wanda suka raraba kuma suka samu menene sabani to yanzu Allah ya hana mu mai a wannan aya kenan to yanzu kuma wannan hadisin ya ce sabani rahama ce akwai cin karo ko babu jama'a kuna fahimtar yadda malamai suke kani kan cin abubuwa can Allah ya zargi sabani ya ce kar ku yi nan kuma annabi ya ce rahama ne ma abin don Allah an ci karo ko ba a ci karo ba to da wannan kadai zaka iya gane rashin ingancin magana a cikin addinin musulunci to amma abin na ilimi ne da karatu tsakani da Allah dan sai ka san ayoyin da suka zargi sabani sannan sai ka dawo kan hadisan da suka ce ayi sabani sai ka ga shin haduwa akai ko karo aka ci daga nan sai ka gane ina ne daidai din take ina kuskuren yake jama'a kuna fahimtar magana to bisa wannan ka'ida ta sun ci karo to daga nan zaka ce wannan hadisin bai inganta ba domin ai aya kan dai ba wata bata inganta ba ai ko ina fata an fahimta kaga ba za a ce yanzu a ajiye ayar a dauki hadisin ba sai dai a ce a ajiye hadisin a dauki menene ayar tunda shi hadisin ya ci karo da aya Allah ya shiryar da mu dan haka malai yake cewa wannan hadisi dai bai inganta ba wala mawdu'un kai koda kirkirarren ƙarya a ce ga wani isnadi kirkirarre ban samu ba qultu malam albani yace ni kuma sai nace wa inna ma ruwiya an rawaito wannan hadisi bi lafzi da wani lafazi daban gahi ikhtilafu ashabi lakum rahama sabanin sahabbaina gare ku rahama ce wai annabi ne ya faɗa shi ma wannan hadisin ba shi da asali sannan ga wani isnadi har ilau wa ashabi kan nujum su sahabbaina wai kamar taurari suke inji manzon Allah fa bi ayyi humuqtadaitum ihtadaitum dan haka duk wanda kuka yi koyi da su to za ku shiryu to kaga wannan maganar bata inganta ba domin a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake fahimtar yanzu idan mutun ya mafarki da mace ina fata kun fahimci maganar ko da kuwa ma'ana ya mafarki mani ya fita masa ko da kuwa bai sadu da ya mace ba in har bai ganki yana saduwa da ya mace ba sai mani ya fito masa shi a fatawar wannan sahabi ba zai yi wankan janaba ba jama'a dan Allah haka yake a hadisin manzon Allah ba haka yake ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to amma sahabi ne ya bada wannan fatawar cewa in har mutum koda in dai har mani ya fita masa koda bai sadu da mace ba to babu wanka a kansa shin kam mafarkin mutum yana saduwa da mace ne ke wajabta wanka ko fitar ruwan mani a jikin sa fitar ruwan mani ne yake jawo wanka haka ne ko ba haka ba fitar ruwan mani ne yake jawo wanka to shikenan yanzu wannan sahabi sai ba da fatawar cewa ba za a yi ba ga kuma hadisi a Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace in har ɗayan ku yayi mafarkin ko kuma yaga ainihin wato yaga abin nan ruwan mani ya fita a jikin sa wanka ya wajaba a kayin sa ko ina fata an fahimci magana to sai wannan kuma sahabi yace ba haka ba to yanzu fatawar wancan hadisi na manzan Allah zamu dauka ko na sahabi na manzan Allah to a karkashin wannan da aka ce kowanne sahabi mai koyi da shi zamu shiryu yanzu shi wannan idan mun yi koyi da shi aka wannan fatawar shiryuwa muka ko bata muka yi jama'a kun fahimci magana daga cikin sahabbai akwai wanda yake fahimtar cewa in kana azumin ramadana matukar ka ci wani abu wanda ba dafaffe ba ko kuma ba ainihin wato gashashe ba ko wani abu makamancin haka ma'ana ba abinci bane normal abinci wanda za a ci a koshi azumin ka yana nan yar wata aya ka hanfuda kawai dan wani amaro ko ta soyu ka dan yafa ina fata an fahimci magana yanzu wannan fatawar daidai ce ba daidai ba ce to in muka bi ta yanzu bata zamu ko shiruwa zamu saboda haka akwai maganganu da yawa daga cikin wasu sahabbai waɗanda malamai sun musmayar musu da martani cewa waɗannan maganganun ba daidai suke ba sai dai su Allah ya taimake su sabanin su ba na ganganci bane fatawoyin su ba suna yi ne bisa wai sun san gaskiya amma su kauce mata ba a'a suna yi ne gwargwadon iya fahimtar su kuma duk ranar da kazo ka bayyana musu cewa wannan maganar ba haka take ba to kowanne sahabi zai sallama ina fata kun fahimci magana haka suke idan ka bi tarihin su abinda zaka je kai ta gani kenan cewa wani kaza ya bada fatawar kaza sai ta bayyana cewa ba haka bane sai kuma yazo ya gyara Umar dan Khattabi jama'a yace duk mutumin da ya saki matarsa saki uku a kalma daya to ta saku har abada har sai ta auri wani miji daban sannan ya dawo ya aure ta jama'a kuna fahimtar magana da ya bada wannan fatawa sahabbai suka yi dandazo suka je suka same shi a gida suka ce Allah gafarta mana amirul mu'minina shin wannan magana da ka fada cewa duk mutumin da yace ya saki matarsa saki uku a kalma daya ta saku sai ta auri wani miji daban sirru kukai da annabi Muhammadu ya gaya maka yace a'a me dalilin ka na fadin haka yace yaga mutane suna wasa da aure ne ke yasa ya musu wannan fatawa kana da nassi a'a sai suka ce to mun muna da nassi da ya nuna annabi ya wani ya saki matarsa saki uku a kalma daya annabi ya kira ya marfada yace masa ba haka ake ba yace ka maida matarka muna da waɗanda annabi ya musu bulali ma ya daka su saboda sun yi wannan gangancin jama'a kun fahimci maganar da kike ko yace su maida matansu to yanzu kai ka zo ka bada fatawa sabani yadda annabi ya faɗa yanzu ya kake so ayi kenan sahabbai suka yi madandazo gaba daya jama'a kun fahimci maganar da kike ko me ya faru Umar da ya gane lalle yayi ba daidai ba shi ba ya bada fatawa ne da ganganci ba ya faɗa haka ne saboda yana ganin ana wasa da aure duk da ya san wancan maganar to amma bari ya bada wata fatawa da za ta hana a daina wannan abu wanda a matsayin sa na shugaba a babin ainihin wato shugabanci yana da damar ya haka dan haka tunda yana fahimtar haka sai yayi wannan to amma kuma ya manta da cewa in har nassi yazo karara akan mas'ala to ko kai shugaba ne ba zaka me ba saba mata ba sai in abun nan ya zamanto akwai shura akwai tattaunawa wanda ta game duk duniya za a tsaya fahimtar ka kuma zai zamanto abun ba zai haifar da wata fitina ba to nan ne ko a iya zama misali da idan mutum yayi kazafi bulala nawa ake masa bulala 80 amma daga baya zamanin sayyidina Usman aka dawo da hibulala nawa bulala 40 saboda babi na tahaziri babi na tsoratarwa kofar sa me take a bude take
karatun naga kamar ba ku fahimta bari mu dawo kan asalin littafi
ana fahimta babi na tahaziri a gurin shugaba a bude yake in ya ga dama ya ci a daure ka wata biyu in ya ga dama ya ci a daure ka sati biyu wannan shugaba an ba shi dama in ya ga dama ya ce amma bulala 10 in ya ga dama ya ce a maka kaza ina fata kun fahimci magana wannan shugaba an bashi dama yayi wannan to kaga wannan sahabbai ba su yi wa Usman dan Affan Musu akan cewa me yasa ka bada wannan fatawa ba kada cewa fa a zamanin annabi ga yadda ake yi ga haka a matsayin annabi a matsayin sa na shugaba ya bada wannan a matsayin sa na shugaba to yanzu Usman shi ma a matsayin sa na shugaba yana da iko ya rage ko ya kara to akwai babun da ana iya ragewa ko a kara akwai kuma babun da in an zo kan abin da annabi ya fada ko ya aikata to anan ake tsayawa to wannan abin da ya shafi saki har amari ne wanda iya annabi ne kadai zai fadi yadda za a yi ko Allah ne kadai yadda zai fadi yadda za a yi Allah ko ya ce at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsani saki guda biyu ne to daga nan ko ka rike matarka da kyautatawa ka hakura karkai na uku ko kuma ka sake ta ta tafi har abada to Allah da kansa ya ce marratani sau biyu kai kuma da kazo sai kai guda uku gaba daya a jere jama'a kun fahimci maganar da kike ko kaga anan na farko ka saba wa nassin menene aya na biyu ka saba wa abinda annabi ya ce to amma Umar sai ya ce ayi haka to da suka yi mar wannan nasiha sai Umar ya jawo ya dawo sai tara jama'a sai ya ce fatawar da ya bayar je yau ya janye ta saboda ya gane tana kan kuskure ba shi da gamar shi ya bada wannan fatawar saboda nassi ya nuna kar ayi haka to tunda nassi ya zo kuma sahabbai sun bar tambihi nan da nan sai zan ya fatawar shi to amma Madina gari ne na ilimi gari ne na kasuwanci yau wani yazo gobe wani zai tafi yanzu wani ya shigo yanzu nan kuma wani zai tafi daidai lokacin da Umar ya bada wannan fatawa da yawa daga cikin waɗanda suka saurari Umar a lokacin sun fita daga kasar Madina sun tafi kasashen su kasashen Sham ne kasashen Siriya ne kasashen ina ne duk sun tafi da suka je sai suka bada bayani kan cewa fa Umar ya bada fatawar cewa duk mutumin da ya saki matar saki uku a kalma ɗaya ta saku har abada har sai ta auri wani miji daban jama'a kun bayyana magana shi su ko ba su sani ba nan Umar yayi me ya riga ya janye fatawarsa to lokacin ba lokacin waya bane ba lokacin internet bane balantana ai posting ina fata an fahimta magana an riga an tafi da magana wannan ta sa har rana mai kamata yau akwai wanda suke tafi akan wannan fatawa ta cewa in an saki mata saki uku to ta tafi gabaki daya har ta tanki hazauda na ghairahu alhalin kuma wannan mas'ala din tun a zamanin Umar din Umar din da kansa ya janye ta wanda ke son karin bayani dangane da wannan mas'ala ya karanta littafin fiqhu sunna an gane magana da kike ko ko sahihu fiqhu sunna na al-imam sayyid sabiq Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi zai ga karin bayani dalla dalla dangane da wannan mas'ala amma mun kawo ta ne a babun misali ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu dan haka sai ce da aka ce sahabbai na kamar taurari ne fa ayyuhum qutadaytum ihtadaytum dan haka duk wanda kuka yi koyi da shi za ku shiryu shi ma hadisin bai inganta ba wakilahuma la yasihu malam albani ce duk hadisan gaba ɗaya ba su inganta ba al awwal wahin jiddan ɗaya daga cikin hadisin hadisi ne wahin wal akhar mawdu'un ɗayan kuma mawdu'i ne wa qad haqqaqtu al qawla fi zalika kullihi cewa da nayi wannan ɗaya hadisin wahin ne ɗaya kuma mawdu'i ne na tattake magana gaba ɗayan ta wannan akan haka kullihi a gaba ɗayan sa fi silsilatul ahadith ad-da'ifa a cikin littafi ne mai suna silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharu as-sahih fi al-umma raqam a number hadisi na 57 labunan da 8 zuwa number hadisi na 59 an gane maganar da kike ko zuwa hadisi na 61 kaje ka zaka samu wannan bayani a cikin silsilar abunan ba'ifa athani abu na biyu annal hadisa ma adhafihi mukhalifin lil qur'anil karim kaje maganar da na fada da tare da cewa hadisin bai inganta ba kuma ya saba wa alqur'ani fa innal ayatil waridata fihi domin ayoyin da suka zo a cikin alqur'ani sun zo ne fil nahyi anil ikhtilafi fid din suna hana ayi sabani a cikin menene a cikin addini wal amru bil ittifaqi fihi kuma sun yi umarni akan a hada ne a hada kai asharu min an tudhkara wannan ayoyi sun kai shaharar ma a tattare su gaba daya a ambace su walakin la ba'asa min an nasuqa ba'daha ala sabilil misali shaykhul albani yace amma babu laifi mu kawo kadan daga cikin ayoyin dan mu buga misalai da su na farko qala allah ta'ala allah yace wala tanaza'u allahu akbar wala tanaza'u kar ku yi jayayya fatabsharu sai ku watsi wa tadhhabu rihukum sai karfinku ya kare yanzu don Allah jama'a da ƴan izala kaza suka yi nan suka ce su sun yadda da wasu abubuwa a musulunci ba su yadda da wasu abubuwa ba haka ne ko ba haka ba waɗannan ƴan izalan suka yi nan suka ce su sun yadda da sunnoni kaza ba su yadda da sunnoni kaza ba ba fa kowa hujja ya rike daga Qur'ani cewa wannan abin da yace bai yadda da shi ba yana da hujja a Qur'ani wallahi da yawa daga cikin abubuwan da suka ce ba su yadda da su dinnan ba wallahi tallahi san zuciya ne ba wai nasu suke da shi ba jama'a kun fahimci maganar da ke ku da yawa daga cikin abubuwan da suka ce su ba su yadda ba tunda su wani suna kaza so su ba za su yi kaza ba wani abin fa kawai saboda su wani suna ne suka ce to mu mun daina ma'ana kenan ba Qur'anin ake bi ba kenan ba hadisin ake bi ba da ya zamanto waɗannan sun yi nan su ma yanzu da Allah ya ce kada mu rarraba ko wala tanaza'u kar ku rarraba ku dinga jayayya kuna rarrabuwar kai fa tafsharu sai ku tarwatse ku watse wa tadhhabu rihukum sai karfinku ya kare jama'a yanzu karfinmu ya kare ko bai kare ba me ya dawo mana wannan karewar karfin shine rarrabuwar kanmu inda a ce Qur'anin zamu zo mu hadu akai abinda Allah yace ayi shi za a yi abinda annabin nan yace ayi shi za a yi karfinmu zai dawo ko ba zai dawo ba to shine kaga kenan matsalar ikhtilafi kenan matsalan sabani kenan bala'in da ke cikin sabani kenan na farko zai rusa ku sannan zai karar da karfin ku gabaki daya saboda haka babu wani magana da cewa wai ai akwai sabani kaza kaza duk abin da zamu yi a Qur'ani ko a hadisi ko a ibada ko a menene muna da hujja sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu mas'alolin da suke da sabanin na hakika gaba ɗayan su baka wuce ba su wuce ka kirge su akan yatsu ba amma wallahi komai shari'a an gama mana fi gabaki daya wannan ita ce aya ta farko wanda Allah madaukakin sarki faɗe da a cikin suratul anfal aya ta 46 wa qala Allah kuma ya sake cewa wala takunu minal mushrikina kar ku zamanto daga cikin mushrikai minal ladina farraqu dinahum ka gani daga cikin waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zamanto kungiya kungiya kaga anan kulura mu muka ce kafa kungiya ya halatta ko ai satutuka da suka gabata anan mun kafa hujja anan gurin muka kuma kawo aya wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika minas salihin amma a yanzu kuma sai muka ce bai halatta ba meye dalili saboda Allah ya ce wa kanu shi'an suka zamanto kungiya kungiya kalmar shi'a shine alarrabu wannan su yi nan wannan su yi nan wannan su yi nan to me wannan maganganu suke nufi dan karka rudi karka ce ai satin can mallan ka jawo aya ka ce ai kungiya babu laifi wannan satin kuma yanzu ka zo ka ce Allah ya ce wala ta wala abunna wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an to ya me muke nufi waccan kungiya da muka ce babu laifi ayita ita ce kungiyar da take tafiya akan Qur'ani da hadisi tsantsa babu wani kaucewa babu wani menene inda inda a cikin ta to duk kungiyar da za ta fi akan sunnar manzon Allah akan ayoyin Al-Qur'ani to wannan kungiyar halal ne aka fata wannan kuma da muka ce Allah ya ce kar a zama a cikin ta kar a yi ta ita ce kungiyar da ta saba wa Al-Qur'ani ina fata an fahimta ta saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk kungiyar da ba ta tafiya kan tsantsar Al-Qur'ani da tsantsar sunnar manzon Allah a bisa fahimtar magabata to wannan kungiyar haramun ne aka fata jama'a ya fito muku fili ko bai fito ba to wannan shine abin da muke nufi dan karka rudi kaje ka ce mun ce a kafa kuma mun zo mun ce a rusa jama'a kun fahimci maganar da ke ku saboda haka waɗanda muka ce a kafa su ne wanda Allah ya yarda da kafa su ta hanyar dayuwar su akan Qur'ani da Sunna waɗanda kuma muka ce a rusa su ne wanda Allah ya ce a rusa su ta hanyar kaucewar su daga Qur'ani da Sunnar manzon Allah kullu hizbin bima ladaihim farihuna Allah ya ce kowanne bangare kaga da abin da ke hannun su suke alfahari suna alfahari da yawan masallatai da yawan makarantu da yawan kaza amma abin takeici ba sa alfahari da yadda suka rike sunnar manzon Allah saboda ba abin sunnar kawai wasu mutane ne waɗanda kowa yana tunanin ta ina zai tara ta ina zai samu ta ina zai samu mabiya ta ina ne za a yi kaza amma tsantsar a tsaya a yi addinin bisa fahimtar magabata akan Qur'ani da Sunna ba wannan ce damuwar da yawa daga cikin su ba wato fa ba dan ma Allah sa albarka ga waɗannan bayin Allah malam wanda farkon wanda suka kafa abun nan wallahi sun kafa ne da kyakkyawar manufa ka kalli sunan abun kai daga gani ka san da kyakkyawar manufa akai izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Wallahi inda wannan ma'anar akan ta ake tsaye daram, ba a kawo son zuciya ba. Wallahi da kungiyar izala ta kai ta kafa gwamnati a Najeriya, kai wallahi ko ba ta kafa gwamnati ba, akalla sai ta ga dama ta ce a zabuwa na a zaba, in ta ce a sauke wani, wallahi za a sauke shi. Haka ne ko ba haka ba? To amma da ya zamto abubuwa da yawa ba sa tafiya kan tsarin abin da aka kafa sunan kungiyar a kansa, sai Allah madaukakin sarki ya cirewa abubuwan albarka. Amma kalli farko-farkon ta, lokacin da manya-manyan malaman nan irin su Malam Abubakar Mahmud Gumi, wanda asali lokacin da aka je masa da sunan kungiyar izala, lokacin da Sama'ila Idris Allah ya gafarta mishi, fadilatu Sheikh Ismail Idris ibn Zakariya Allahu yarhamuhu, Allah ya masa rahama ya gafarta masa ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi, lokacin da ya je wa da Malam Abubakar Mahmud Gumi da wannan suna, ya je masa suna ne da suna izalatul bid'a, iya sunan da ya je masa da kike. In kana son ka ji karin bayani dangane da wannan, je ka sauke wasu kasusuwa guda uku zuwa guda hudu da Malam Albani Zare yayi mai suna farin sako zuwa kungiyar izala. Yayi waɗannan kasusuwa ne a lokacin da aka hade tsakanin kungiyar izala ta 1 da ta 2. An gane magana da kyau ko? Sai zauna sai musu waɗannan kasusuwa kwaya hudu, ya bada tarihin yadda izala ta fara. Wallahi tallahi malam, sai ka je ka saurari wannan karatun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarki ya tabbata ga Allah, da yawancin waɗanda suke ikirari da kungiyar ma ban san waɗannan maganganun ba wallahi. Malam Albani uwar tarihi malam, a cikin wannan kasusuwa yake faɗin cewa har na faɗa ya zo gurin wannan bawan Allah da aka kashe Sheikh Adam Misra din nan, ya zo ya karɓi wasu takaddu a hannun shi domin cika wannan tarihin da yake so zai karanta. Har nan na faɗa Malam Albani tuko mota tun daga Zaria saboda manufar addini, wallahi yazo ya shiga wannan bawan Allah ya je ya karɓo takardun ya tafi ya ci gaba da bincike. Ba da ka suke yin abubuwa ba, ka je ka ji. Dan haka da ya kawo masa sunan izalatul bid'a, sai Sheikh Gumi ya ce masa, to ina ga me zai hana ya zamto in an gusar kuma a tabbatar mu ƙara da wa iqamatus sunna mana. Sai ya ce to malam yayi hece, to a batta a haka. Da haka aka je aka yi mata register, izalatul bid'a wa iqamatus sunna, gusar da bid'a da tabbatar da sunna. Kai wannan magana ta wasa ce? Wallahi ba maganar wasa ba ce. To amma mas'alar ita ce wasu abubuwa ne suka shigo daga baya, waɗanda su wanda suka kafa abun hakikanin al'amari babu irin wannan abubuwan a zuciyarsu sai alkhairi. Yasa a farko Allah ya sawa abun albarka, akai ta gugurmaya, akai ta abubuwa, amma daga baya kuma sai matsaloli suka taso, sai abu ya koma rikici, sai yarfe da juna, sai maganganu, sai a ce malam wane yayi kaza ma haba malam. Allah ya kiyaye, Allah ya yi mana gabaki daya. Dan haka Allah madaukakin sarki yace kullu hizbin bima ladaihim farihuna, wa qala kuma Allah yace wala taza wala yazaluna mukhtalifina, mutane ba za su gushe ba suna cikin sabani, illa man rahima rabbuka, sai wanda Allah yayi wa rahama. Yanzu kenan wanda baya sabani shine wanda Allah yayi wa me? Yayi wa rahama. Mafhumul mukhalafa na wannan aya, wanda yake cikin sabani shi kuma fa baya cikin rahamar Ubangiji. To yanzu wannan ayar zargin sabani take ko kuma yabansa take yi? Na fata kuna fahimtar magana. Saboda haka al'amarin ba na wasa bane, magana ce wanda duk wa'azin da zakai fa in ka tsallake Qur'ani ka tsallake hadisan manzon Allah fa bata zakai wallahi. Waɗanda duk suka ce ba haka ba, su su kawo mana ayoyin da suke contrary to waɗannan ayoyin, su kawo don Allah. Jama'a kun bayyana wannan magana da kyau ko? Saboda haka Allah yana zargin sabani ne ba yabansa yake yi ba. Amma abinda muke faɗa shine sabani yakan faru amma lokacin da ya zama babu nassi a duk abinda ake tattaunawa a kayin nasa, to anan ne zaka samu wasu ma. Kuma waɗannan abubuwan su ne mafi karanci na faɗa da su a cikin addinin musulunci. Saboda musulunci duk wani abu da ka sani, ma faratna fil kitabi min shay'i, ba abinda muka bari a cikin alqur'ani, inji Allah subhanahu wa ta'ala, ba abinda Allah bai tattauna shi ba. Kawai in baka gano ba shikenan, ka je ka samu wanda Allah ya gane su ganar da kai shine. Amma in ba haka ba, ba wani abin da Allah bai faɗe shi a cikin alqur'ani ba. Allah ya shirye da mu jama'a a takaice. Ai za wannan shine dan abin da zamu dan karanta. Wanda ke son karin bayani kamar yadda na faɗa, ya je ya karanta shafi na 58 zuwa shafi na 59 a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha bi ainika. To sai mu je karatu. Okay.
To Allah shi da mu jama'a zamu dakata anan zamu tashi al-thani insha Allah ta'ala sati mai zuwa abin dabiri na biyu insha Allah abinda muka fada dai Allah ba mu dada wannan muke kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.